Fashion Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammaci a yau Talata 27 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogon mu a gundumar Colombia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aikin mu. Kamun ku ji abin da muke tafi da shi a cikin shirin, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, wata kungiyar kabila a kasar Myanmar ta ce ta kwace wani dan sansanin soji daura da iyakar kasar da Thailand a gabashin kasar. Amurka na jaddada ma kasar Habasha ta kawo karshen tashin hankalin da aka shafe watanni 6 ana yi a yankin ta na Tigray. Wani karaman jirgin ruwa mara matuki wanda ake sarrafa shi daga wani wuri ya dinfari wata tashar jirgin ruwan Saudiya a gabar kogin Bahar Ahmar makare da bama-baman da suka tashi da Saudi tace ita ta tarwatsa.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji irin mawuyacin hali da wasu al'umma ke ciki a jihar Yobe.
Mutane suka fara fitowa, suna ta fitowa, wallahi malam in ka gani bayan mata da yara akwai wanda suka karya azumin su ba wallahi.
Kadan daga cikin abubuwan da muke tafe da su kenan a cikin shirin, daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma dukkan mun kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan harkokin ibada lafiya. Ga labaran. Wata kungiyar kabila a kasar Myanmar ta ce ta kwace wani dan sansanin soji daura da iyakar kasar da Thailand a gabashin kasar. Fada ya barke da safiyar yau dinnan Talata a wani wurin da ke daura da kogin Salwin wanda ya raba kasashen Myanmar da Thailand. Mutanen da ke kauyukan da ke bakin kogin da ke bangaren kasar Thailand sun ce sun ji karar barin wuta da asuba. Fado Sautani, wani mai magana da yawun kungiyar karin ta kasa KNU a takaice, ya ce kungiyar ta kwace sansanin sojin ne da misalin karfe 5 na asuba. Shedu a gefen kogin da ke bangaren kasar Thailand sun ce sun ga sojojin Myanmar akalla 6 suna gudu daga sansanin sojin. Yan tawayen kerin sun shiga fafatawa sosai da sojojin kasar Myanmar tun bayan da sojojin suka hambarar da gwamnatin da aka zaba a demokradiyyance ranar 1 ga watan Fabrairu, suna ta kai hare-hare kan wuraren soji da yan sanda a jihar ta Karen. Amurka na jaddada ma kasar Habasha ta kawo karshen tashin hankalin da aka shafe watanni 6 ana yi a yankin ta na Tigray. Amurka na kuma kiran sojojin Eritrea masu mara mawar bangare baya su janye daga yankin. Amurka za ta ci gaba da tsaye da bayar da duk wani taimako ga kasar Habasha da ba na jin kai ba, saboda a takura gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta yi fiye da abin da take yi yanzu don kawo ƙarshen abin da jami'an Amurka suka kira dada taɓarɓarewa da batutuwan jin kai da na 'yancin ɗan adam ke yi a yankin. Dole fa wannan yaƙi ya kawo ƙarshe, dole a samu sukunin harkokin jin kai, a cewar muƙaddashin sakataren harkokin Afirka a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Robert Goodick a hirarsa da muryar Amurka jiya Litini. Wani karaman jirgin ruwa mara matuki wanda ake sarrafa shi daga wani wuri ya dinfari tashar jirgin ruwan Saudiya ta Yanbu da ke gabar kogin Bahar Ahmar makare da bama-bamai a yau dinnan Talata, a cewar kasar Saudiya. Al'amarin da ya janyo fashewar da ta cilla bakin hayaki sama daura da gabar tekun. Saudiya da ta yi ikirarin bankaɗo karaman jirgin ruwan ta kuma tarwatsa shi. To amma wasu cibiyoyin tsaro masu zaman kansu sun ce akwai alamar harin ya ritsa da wasu jiragen hada-hadar kasuwanci daura da tashar jirgin ruwan. Har yanzu dai babu cikakken bayani, to amma wannan al'amari na zuwa ne bayan jerin hare-hare kan jiragen ruwa a yankin ruwayen gabas ta tsakiya, yayin da ake fafatawa a fakaice tsakanin Isra'ila da Iran, a daidai kuma lokacin da ake tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen duniya da Iran.
To yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. A cikin 'yan kwanakin nan dai, 'yan ta'adda na kungiyar Boko Haram sun dau azamar haramtawa al'umma gudanar da ibadarsu a cikin wannan wata mai falala. Babban abin tambaya a nan shine, wai adawar kungiyar ta karatun boko ne kawai, ko kuwa har da haramtawa mutane addinin su? Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani a wannan rahoton nashi.
A ranar Juma'a da marace ne ta gabata, ne dai wasu da ake san cewa mayakan Boko Haram ne suka yi hari ga garin da ke jihar Yobe, wanda yanzu hakan ya haifar da tsayin al'amura ce da mafitowa da mutanen garin ke ci gaba da yi, ganin cewa babu wani harka da ke gudana a wannan gari, in banda su waɗannan mahara da ke ci gaba da karkai nan su a cikin wannan gari. Yanzu dai al'umman jihar Yobe da dama sun fice sun bar wannan gari, yayin da wasu daga cikin su ke samun mafaka a garuruwan da ke dama-dama, wasu kuma ke tsallaka jamhuriyar Nijar, wanda waɗannan maharan kuma ke ci gaba da sheke ayyarsu a wannan gari. Yau kwanaki biyar kenan da aka ce waɗannan mahara sun kwace ragamar shugabancin wannan gari. Wannan gari na Gaidan dai da ya kasance mahaifar Inspector General ɗin 'yan sandan ƙasar ya fuskanci hare-hare mai yawan gaske a baya, wanda aka ce ko cikin wannan shekara an kai hare-hare kusan su takwas kenan. A talin daren jiya ne na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Gaidan ɗin Kawai Tarho, wato Alhaji Ali Kolo, game da halin da garin nasu ke ciki. Ga dai abin da ke cewa.
Gari ba mutane ba.
Ba su dawo ba har yanzu mutanen?
Mutane da safe yaran karuwa suka yi anguwa-anguwa suka raba kansu.
Su yan Boko Haram ne?
Wallahi da safe aka ba mu labarin cewa akwai akwafan Mala, akwai akwafan Alayi Yunusa, akwai wajen makabarta, akwai Afulatari, akwai akwafan Harila, suna nan sun raba kansu kuma suka shigo kafar fata wanda inda ake kiran sa Ganyakura.
Eh.
Sannan ma ba za ka bi ba.
To su suke da control da garin kenan?
Su suke da control, ba ka bi ba, ba ka tafi ba, ka dawo ba.
A yau Litinin din nan wani abin ya faru?
Yau Litinin. Mutane suka fara fitowa, suna ta fitowa, wallahi malam in ka gani ba mata da yara, akwai wanda suka karya azumin su ba wallahi.
Saboda wahala?
Saboda wahala. A nan an yi a kai musu burodi da shinkafa da gaisa, kuma ba abin da zai yi. Abin ne ya yi kaɗan, akwai jama'a mu a nan a Mazogon. Akwai jama'a mu a nan Bukarti. Akwai mutanen mu a Yunusare. Akwai mutanen mu a Yusufari. Amma wallahi jama'a mu duk sun fito gari ba kowa empty.
Wasu rahotanni kuma da ke fitowa karamar hukumar Goza da ke jihar Borno na nuni da cewa waɗannan mahara sun yi yunkurin kutsawa garin da Goza, amma jami'an sojin Najeriya sun taka musu birki. Kama abinda wata mazauna garin Gozan ta shaida min ta wayar tarho.
Wallahi yaran sun zo da gaskiya. Sun zo kuma har ga alal sun zo ciyewa, dabba karamin bindiga sun zuba ba.
Ku mutanen gari sun taba ku, me suka ce maku?
Ba su yi magana ba, sun zo dai mu dai mun fara jin harbi ne kawai na Boko Haram din suna ta shiga.
Kaman karfe nawa ne suka zo Goza?
Sun zo karfe 5 da minti 18.
To a halin yanzu kuna jin karan harbi din yanzu da muke magana da ke da daren nan?
A'a, ba sa karan harbi, an riga an kore su.
Okay, an kore su ko?
Eh, an kore su. Wani ma an ji har an kwashe bindiga a gurin su.
Waɗannan hare-hare na 'yan kwanakin nan, musamman ma a cikin wannan wata na Ramadana, ya shafi harkokin addini da dama, yayin da aka ce wasu sun ma ajiye azumin da suke saboda wahalhalu da suka faɗa da ma rashin samun abin da za su sa a baka don ɗaukar niyyar wannan azumi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sauraro kada dai ku manta, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da Instagram. Don samun labarai da ɗumɗumunsu. Amma yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, kayan magunguna da ake matukar bukata sun fara isa kasar India a yau dinnan Talata, yayin da kasar ke ci gaba da fama da masifaffen zagaye na biyu na annobar COVID-19, al'amarin da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya kira mai matukar tayar da hankali. Wani jirgin sama ya iso daga Burtaniya dauke da abubuwan taya numfashi na ventilators 100 da na'urar tashi iskar shaka ta oxygen ya sauka filin jirgin sama New Delhi da Asuba. Ofishin jakadancin Burtaniya dake India ya ce za a yi irin wannan jigilar har sau tara don samar da na'urar tashi iskar shaka ta oxygen 500 da na'urar taya numfashi 140 ga wannan kasa ta kudancin Asia a wannan satin. Sauran kasashen da suka yi alƙawarin tura ma Indiya kayan asibiti sun hada da Faransa da Jamus da Isra'ila da Pakistan, makwabciyar Indiya kuma da daddiyar abokiyar gabarta. A ƙarshe, mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris za ta tattauna yau dinnan Talata da kungiyoyin al'umma na ƙasar Guatemala kwana guda bayan da Amurka ta bada sanarwar tallafin tattalin arziki da sauran taimako don agaza ma Guatemala da makwabtanta don su takaita kwararowar bakin haure. Ofishin Harris ya faɗi yau dinnan Talata cewa ganawar ta yanar gizo a ta bakin sa za ta jaddada muhimmancin mutanen Guatemala kansu wajen neman mafita ga musabbabin yawan kaurar jama'a.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya sai mu je ga rahoton mu na gaba. Daga ta'addancin 'yan kungiyar Boko Haram a jihar Yobe sai wani harin bazata da suka kai a jihar Niger wanda yanzu haka suke rike da madafan iko a yankunan. Ga Mustafa Nasiru Batsari dauke da karin bayanin halin da ake ciki a jihar ta Niger.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta tabbatar da cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Niger har ma sun kwace wasu garuruwa daga hannun mahukunta a jihar Niger. Dama dai tun a baya an sha yayata jita-jitar cewa kungiyar ta Boko Haram ta kafa sansani a jihar Niger mai makwabtaka da birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yanzu dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ne da kansa ya bayar da tabbacin shigowar mayakan kungiyar ta Boko Haram a jihar Niger.
Yan Boko Haram sun matsa mun kasan shiroro da munya, sun bace su matan sun kore mutane da kayuka sama da kayuka ba ko ta ba kowa, sun kafa tutan su saboda ka suna nima su mai da wajen ya zama gari musu kamar su kai Asambiza. Kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya, wannan magana ba na magana bane jihar Niger kawai, wannan magana ne ya shafi Najeriya. Asambiza da suke ciki shekara shekara ya kansu ba nasara ba, in suka tsaya a nan ne kuma zai faru. Daga Asambiza zuwa Abuja kila
to shi ma dai wani shugaban wata kungiyar matasa a yankin karamar hukumar Shiroro, Jibril Abdullahi Tafidan Alawa, ya ce a yanzu haka 'yan kungiyar ta Boko Haram sun kore mutane daga garuruwa na Ward ko kuma gundumomi guda 7 a yankin na karamar hukumar Shiroro, kuma duk sun kafa tutocinsu a garuruwan.
Kuma kowane lokaci suka kawo hari, in dai suna harbe-harbe za ka ji suna Allahu Akbar Allahu Akbar. Kaga wannan duk alamu ne na Boko Haram. Bayan haka in ka duba kusan a ce a cikin Ward 8 wanda ke nan hayin Riba Shiroro dinnan, yanzu haka sun kore kusan Ward 7. Kan wot ne erana kawai ya rage yanzu haka a wannan yankin.
Sun kafa tutoci ne?
Eh, akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya.
A yanzu dai a iya cewa jihar Niger ta shiga wani yanayi na kisan jama'a daga 'yan bindigar. Gama dai abinda wani ya shaida mun daga yankin Gulbin Boka a karamar hukumar Mariga da ya nemi a saka ya sunansa.
Sun suka shigo dajin daga shekaran jiya zuwa jiya suka gargada shanu sun ce kwara 1000 a cikin dajin. Da raƙuma da jakuna suka halibe mana wajen mutum goma 2012.
Gwamnan jihar Laijang Alhaji Abubakar Sani Bello da ke nuna alamun lamarin fa ya fi karfin jihar Laijang ga abin da yake cewa.
Mun yi kuka ga gwamnatin tarayya, mun zama da ƴan sanda, mun zama da sojoji, kuma in ba yau ba ana yi, amma har yanzu labarin da muke, amma muna faran za su zo ai wani abu a mataki. Mu kanmu za mu bar namu gudunmu.
A yanzu dai kusan manyan biranen jihar Laijang makare suke da ƴan gudun hijira da ke tserewa daga ƙauyukansu a sakamakon hare-haren ƴan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Masu raro kada dai ku manta, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A makonnin da suka gabata ne gwamnatin Najeriya ke murnar samun nasarar noma, musamman noman shinkafa a ƙarƙashin shirin bayar da tallafin noma na anko barowa. Da duk lamarin yana so ya kasance ga koshi ga kwanan yunwa ga manoman, musamman a yankin arewacin ƙasar saboda kalubalen da ke fuskantar ayyukan noma. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi tsokaci akan wasu kalubale da ke tarnaki ga ayyukan noma a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya.
Farming will become a profitable venture in Nigeria, and I am happy.
Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele kenan ke cinkaho da nasarorin da manoma suka samu sakamakon sa hannu da gwamnatin Najeriya ta yi wajen bunƙasa noma, musamman noman shinkafa a ƙarƙashin shirin anko barowa. Ko baya ga wannan tallafin na gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi ma musamman arewacin Najeriya su ma sun saka hannunsu wajen bunƙasa ayyukan noma a yankunansu, kamar yadda ya faru a jihar Sokoto. Muhammadu Azzaka Tureta shine kwamishinan albarkatun noma na jihar.
Lura da cewa kashi 80 cikin 100 na al'ummar jihar Sokoto manoma ne. Ayyukan noma da kiwo don samun abinci isasshe da kudin shiga da fita. Gwamnati ke bayar da dukkan taimako, dukkan tallafi, musamman a iraruwa daban-daban da kuke gani nan gabanmu. Gwamnatin jihar Sokoto ta so don rabawa mutane, musamman manoma, musamman shinkafa, don ganin cewa jama'a Sokoto sun amfana da wannan gwamnati. Kowa an ka ba tabbatar da ya amfani da gwamnati.
To sai dai bayan tallafin da gwamnatocin ke bayarwa ga ayyukan noma, akwai manyan ƙalubale da suka taso suna fuskantar aikin na noma. Ɗaya daga cikinsu ita ce matsalar rashin tsaro wadda ta dabaibaice dukkanin arewacin Najeriya.
Ibrahim Umar Gwarayo. Sarkin noma. To gaskiya mu yanzu dai gwamnati in dai taimaka wa manoma za ta yi na ƙasar Gwale da gwamnatin Sokoto ma da gaba ɗaya. Abin da ya kamata a yi a fara bidan mana tsaro takwas. Sannan in aka bidan mana tsaro sannan mu dukkan ga noma. Don kaga su so ne mutane ana gonaki suna aiki sai gashi an ka zo ma'aikatan ma waɗanda aka ɗauka ga aiki su aka ɗauka ana ta yankewa gaban zagaye. Masu na ayyuka ɗin sun kai hasarar wani gona kuma aka hasarar rayuka. Dan an baka taki, an baka komi, an baka na noma. Bakar tsarin da rayuwarka, to ina za ka yi daɗin noma.
Suna na Alhaji Sa'ad Muhammad, kuma ni mutumin Raɓa ne. Abin da muka fi buƙata bayan wannan tallafi da ita gwamnati ta yi, muna godiya. Don ni gare ka fito wannan maganar tallafin. Amma dai babban abin da muka fi buƙata shi ne maganar tsaro. Idan ban da rashin tsaro, to gaskiya da an ta haka. Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son su saka jari a ta gona a yanki. To ba za su iya ba, saboda kowa yana tsoron ya ta gona. A zo a kame shi a jirgin ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi.
Ko bayan wannan matsala ta rashin tsaro wadda ta zama ruwan dare a ko'ina cikin arewacin Najeriya, wata matsala ta taso wadda ta shafi manoma a jihar Kebbi. Matsalar kuwa ita ce rashin ruwa.
Muna na Alhaji Hamisu Abubakar Auzi. Matsalar da muke fuskanta matsalar ruwa ita babban matsala wadda muke fuskanta. Lalle don sabida sai abin mu ya yi niyya ya kama sai dai ruwan su tsinke. Kuma wuraren yana da yawa sosai don tun daga bakin Gwaranyo da nan na ruwan muke zuwa su zo Silami su taho Zagi su taho Gande su taho har su iso har Auzi su wuce har Gungu sai har Bunza su ne. To gaskiya masu aiki wurin nan wallahi suna da yawa sosai. To muna aiki muna cikin aiki kawai ruwa ke tsinkewa. sabida muna da karancin ruwa sosai da sosai wallahi tallahi muna ci fuskantar matsala kwarai da gaske ba mutane na nan zazzaune sun rasa menene za su yi
dama da ruwan da kamalalowa da daga gagoran kuke amfani da su ba ku da riyoji
ba nan gefen inda muke amfani da su ba a samu riyoji wallahi kuma nan tana muke amfani mu samu amfanin gona yadda ya kamata gurgudun hali kuma mafi yawancin mu mutanen mu duk talakawa ne mutum mai iya samu mota ta mai rijiya bai iya ta hannu kuma ba a samu inda sai muka latsawa ga wannan ruwan muna amfani da su wani bi abun kayan amfanin gonan mu ya kadi yadda ya kamata wallahi kuma ruwa sun taho sun koma kaga asara bisa asara ba sun ya za a yi ba
to yanzu me kuke bukata ga hukuma kenan
yanzu muna neman hukuma don Allah ta duba ta taimaka mana ta tausaya mana don Allah ta demo mana ruwan da zamu amfani da su mu yi amfani da su don Allah a taimaka mana wallahi mutane na cikin matsaloli yadda yanda baka zata ba don yanzu haka wallahi muna nan zazzabne mun rasa menene zamu yi saboda abincin da shi ne maka amfani to kuma Allah ya hukunci ga yi mun dauko muna ganin samu kuma Allah ya hukunci ga yanda abubuwan sun ka kama kaga hukuma ta gefen nan dai take taimaka mana mu ba mu dibin mu ga wani gudunmuwa da hukuma za ta bai mu saran mu amma gefen ruwan mun nan in ana taimaka mana da su muna iya tallafa maka mu gurgudun halin mu mu samu abin da mun kai don Allah hukuma ta taimaka mana in akwai hali don Allah
wani mazaunin yankin Nauji Ibrahim Usman shi ma ya nuna damuwa akan wannan matsalar
saboda problem ma da mun ka samu mun yi noticing cewa saboda karancin ruwan wasu mutanen ƙauyen da a cikin sakkwacin ga wasilami sai suka samu buhuhuwa kusan 100 suka taushe inda ba su zo mana shi ma a ƙarin da yasa gulabe muna ƙarfewa to kaga da ruwan bulun din suna da yawa ba su iya tare su dan dole ne ko sun tare su fance su wuce to kaga bulun din ruwan nan gaskiya har yanzu bai karu wallahi
muddin ba kawar da waɗannan matsalolin akai ba tunanin da ake da shi na wadata ƙasar Najeriya da abinci zai zama toka mafalki
masu sauraro anan zamu dasa yin a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu a Sokoto Muhammad Nasir sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
sauraro yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurari da kuka aika mana ta hanyar sakon email
wasiƙar mu ta farko ta fito daga Maryam Aminu Kano Maida Garko tare da Basiran Sunusi ne Rake Maida suka ce tabbas muna yin azumi a lokaci na tsananin zafin rana da tsadar abinci uwa uba rashin kwanciyar hankali al'umman Najeriya mu tashi tsaye wajen yin addu'ar samun waraka sai sako na biyu yake hakika kashe DPO da wasu ƴan bindiga suka yi a jihar mu ta Kebbi wani abin Allah wadai ne matuƙa muna fatar dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro a duk faɗin ƙasar mu Najeriya daga Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya sai sakon Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe tace salam VOA Hausa Ya zama dole sai gwamnatin Najeriya da jami'an tsaro sun hada karfi da karfi don lalubo wasu sabbin hanyoyin magance wannan matsalar tsaro da ke ci gaba da fadada musamman a arewacin Najeriya da fatar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu Sai kuma wasiƙa ta gaba wadda ta ce Murya Amurka nayi matukar girgiza da naji rahoton da ke nuna an kashe mutane 239 ciki ko har da jami'an tsaro tare da sace 44 a cikin sati ɗaya a Najeriya tabbas wannan rahoto na ƙara nuna mana girman matsalar taɓarɓarewar tsaron rayuka da dukiyoyinmu da wannan nake kalubalantar gwamnonin arewa maso yamma da arewa maso gabashin kasar tare da gwamnonin arewa ta tsakiyar Najeriya da su yi wa kansu fada su cire kowane irin bambancin siyasar da ke tsakaninsu su kafa makamantan kungiyoyin tsaron yankin Yarbawa da ta yankin Iyamurai da aka kafa a yan kwanakin nan ko da za mu samu zaman lafiya a arewacin kasar nan sako daga Aliyu Usman Taka lafiya Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda Zamfara. Yace a gaskiya yadda ƴan bindiga ke yi wa jami'an tsaron ƙasar mu kisan gilla abin takaici ne da kuma sosarai matuƙa. Akwai buƙatar gwamnati ta yi wa sha'anin tsaron Najeriya baki daya garan bawul domin tunkarar ayyukan ƴan bindiga a sassa da dama na ƙasar nan. To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
Kuma gaida Hanifa Isa da wasiƙun ku masu sauraro. A daidai wannan bagiran kuwa bari mu kawo muku nasiha albarkacin wannan watan mai falala daga bakin malamai.
A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko sunana Imam Sa'idu Talhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a rukunin gidajen ma'aikatan ruwa dake nan cikin garin Bauchi. Ina jan hankalin ƴan uwa musulmai ta hanyar ainihin dagewa wajen tsayuwa akan abubuwa kamar haka. Na farko, wannan azumi na Ramadana a rayuwar mu duk gaba daya a cikin ainihin kwanakin shekara wata daya Allah ta'ala ya amince mana mu azumta, to zai yi matukar abun mamaki, ko zai zama abun mamaki ga musulmin da Allah zai raya shi ya halarci watan yana halin lafiya a waye gari baya azumi. Wannan hasara ce mai girma gare shi, kuma zai yi dan dana sani a rayuwarsa. Malamai suna cewa inda mun san alkhairin dake cikin watan Ramadana, da mun so Allah ya tsawaita shi tsawon shekara guda gaba ɗaya Ramadana ne saboda alkhairin dake ciki. Bayan haka zan ja hankalin ƴan uwa wajen maida hankali akan sallah. Sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda azumi ya zamo haka, kuma ibadu ne kamar yadda na faɗi kullun kamar tagwayen juna ne. Da sallah da azumi da ainihin imani da Allah da manzo rukunai ne masu ƙarfi a cikin rukunan imani, wanda duk talaucin mutum dole ya yi shi, duk babun mutum dole ya yi sallah, dole ya yi azumi, sai dai an waye gari bai da lafiya ko kuma ya yi sallah a cikin wani yanayi da musulunci ya amince masa ya yi, amma ba a ce an dauke mai sallah ba ko an dauke masa azumi ba in ba da lalura ba. To wannan ya nuna zakka ibada ce ta masu hali, aikin haji shi ma ibada ce ta masu hali. Da wannan mu maida hankali wajen yin sallolin nan musamman guda biyar cikin dare da yini, kamar yadda manzon Allah ya ce salloli biyar su ne Allah ya farlanta wa bayi cikin dare da yini. Duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar ba tare da ya tauye cikin sunnoninsu ko cikin rukunansu ko cikin wajibansu ba, to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Wata kungiyar kabila a kasar Myanmar ta ce ta kwace wani dan sansanin soji daura da iyakar kasar da Thailand a gabashin kasar. Fada ya barke da safiyar yau dinnan Talata a wani wurin da ke daura da kogin Salween wanda ya raba kasashen Myanmar da Thailand. Mutanen da ke kauyukan da ke bakin kogin da ke bangaren kasar Thailand sun ce sun ji karar barin wuta da asuba. Fado Sautani, wani mai magana da yawun kungiyar karin ta kasa KNU a takaice, ya ce kungiyar ta kwace sansanin sojin ne da misalin karfe 5 na asuba. Shedu a gefen kogin da ke bangaren kasar Thailand sun ce sun ga sojojin Myanmar akalla 6 suna gudu daga sansanin sojin. Yan tawayen kerin sun shiga fafatawa sosai da sojojin kasar Myanmar tun bayan da sojojin suka hambarar da gwamnatin da aka zaba a demokradiyyance ranar 1 ga watan Fabrairu. Amurka na jaddada ma kasar Habasha ta kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafi watanni 6 ana yi a yankin ta na Tigray. Amurka na kuma kiran sojojin Eritrea masu mara mawuri bangare baya su janye daga yankin. Amurka za ta ci gaba da tsaye da bayar da duk wani taimako ga kasar Habasha da ba na jin kai ba, saboda a takura gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta yi fiye da abin da take yi yanzu don kawo ƙarshen abin da jami'an Amurka suka kira dada taɓarɓarewa da batutuwan jin kai da na 'yancin ɗan adam ke yi a yankin.
Masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 9 da rani agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin,
dutse wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lathers Gratiam. Nini naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.